Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ko kuma a kama mu a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu sashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live da za a iya bin mu kai tsaye ko kuma a lalube mu ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Alhamis 3 ga watan Nuwambar shekarar 2016, zamu magana ne akan karfin garkuwar jikin mutum wajen yakar cututtukan da ke fado mana.
Inda zamu kalli yadda zazzabin da ake fama da shi a sassan Najeriya ke jin magani ko kuma kin jin magani din, wanda kuma zamu ji yadda abin yake ke shafar jama'a.
Ya shafi makota kusan ma abin da muke kiran shi annoba, domin mun rasa makama kuma har yanzu mu ba a gaya mana ma ga yanda za mu yi mishi badan mu kauda shi a gidajen mu da sauran gidajen jama'a ba.
Duka yayi yawa na kai ake kokarin karewa, saboda a gaskiya fi sabilillahi ba kowa ne yake da mara kwanciyar hankalin da zai tsaya cewa zai tsaya ya gyara kuma gudanar ruwan da ke kusa da gidajen ba.
Irin wannan annoba in ya taso, akan hadu ne da information unit da bangaren kiwon lafiya, sai a tafi gari gari, gunduma gunduma, sai a gaya masarki yau zamu zo garinka, sai a tara jama'a su fadakar da mutane a hanyoyin da ya kamata su tsaftace muhallin su da inda za su kiyaye kansu.
Bugu da ƙari, za mu kuma tattauna kai tsaye ta waya tare da likita Ado Zakari domin ya faɗa mana ta yadda inganta garkuwar jikinmu zai taimaka wajen samun sauƙin wannan zazzabi da ake fama da shi.
Idan ma da lokaci kuma lokacin ya lamunce mana, za mu bar masu sauraro su bugo waya su yi wa likita tambaya kai tsaye game da yadda za su kare kansu daga wannan zazzabi da inganta kuma garkuwar jiki. Lambar mu da za a lalube mu in lokacin ya yi ita ce alamar tarawa 1 sai a sa 2022055.
Haka kuma sakonninku na Facebook da Twitter na nan tafi, zamu dinga tsuntowa muna karantowa sannan a hankali a cikin shirin. Ku dai ku kawai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To yanzu bari mu fara da sakon da kuka aiko mana, wanda muka yi muku tambaya a shafinmu na Facebook da Twitter. Muka ce, shin a ganinku wannan zazzabin da ya addabi wasu sassan Najeriya yana da nasaba da rashin tsaftar muhalli ko kuma abubuwan da muke ci da tsaftace su? To sakon farko daga Muhammad Ahmad Idris ya ce, salam, yau da gobe. Ai, a fili yake rashin tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara yawaitar wannan zazzabi a Najeriya, musamman zazzabin malaria. Ni kaina da ƙyar na sha, bayan na sha fama da zazzabin, ina fatan Allah ya yi mana maganin abin ko kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Kirana ga gwamnati da al'umma da mu tashi tsaye wajen tsaftace muhallanmu a koyaushe da kare kanmu daga irin waɗannan al'amura na zazzabin cizon sauro.
Sai kuma Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce, yau da gobe. Yakan iya kasancewa hakan, amma dai ni na fi danganta wannan zazzafan zazzabin da wata nau'in annoba da Allah ya jarabce mu da ita. Gani yadda wurare da dama cutar
take ta tabulla
ba sai wuraren da ke da karancin tsafta ba. Muna roƙon Allah ya gwada mana wucewar wannan lokaci lafiya. Amin.
To Allah ya sa hakan. Sai kuma Abubakar Rufa'i Fulani ya ce, to gaskiya akwai har da rashin kulawa daga gwamnati. A misali, idan ka ɗauki jihar Kano, kowa ya san yadda shara take taruwa a garin, amma ba za ka ji a cikin shekara daya da daya an ce za ka ji gwamnati ta ce ko za ta yi feshi a garin ba. Ga kuma mu talakawa ba mu kai marasa lafiya asibitin mu da kanmu har sai mun ga ya fara amai. Bayan haka da dogaro da wasu magunguna na kan hanya, idan mutum yana zazzabi sai kaga ya je ya sayi dan paracetamol ya sha har sai ya kai kasa kafin ya nemo asibiti.
Saluhu Y Alfa yace gaskiya yana da alaka da hakan, domin ni a garin mu rabon daga in ga an yi aikin gayya na tsaftace magudanar ruwa ko magance sauro tun shekarun baya masu yawa.
To sai shi kuma wannan na Shehu Adamu Rijau yace kwarai da gaske, domin kuwa wannan zazzabi ba karamin illa yake ba kuma sauro ne yake kawo shi, wanda kuma kowa ya san sauro yana haifar da shi matuka. Sauro kuma dama ma'abucin kazanta ne, amma idan kana da tsafta to babu shi ba kwa shiri da shi. Saboda haka babbar hanyar yi wa kai kan dagarki daga wannan zazzabi shine rungumar tsafta gadan-gadan tare da yin baran-baran da kazanta. Da zarar ka yi haka to cikin ikon Allah Ubangiji zai raba ka da wannan cuta ta zazzafin zazzabi. Kwata, shara da bola duk a kwashi. Idan za a ci abinci kuma a wanke hannu. Idan za a ci ƴaƴan itace su ma a wanke su. Rigakafi dai yafi magani. Allah Ubangiji ya sa mu dace ya kuma ba mu lafiya.
Amin. Nasiba Rilwani Ibrahim Uba ta ce salam filin yau da gobe. A gaskiya kamuwa da zazzabin cizon sauro yana da nasaba da rashin tsaftace muhalli, domin kowane lokaci likitoci na umurtar mutane su dinga share wuraren da suke mu'amala da shi. Haka ma talauci na haddasa wannan cuta ta zazzabin cizon sauro, domin idan mutum ba shi da kuɗi kuma yana fama da zazzabin to ya zama wajibi a gare shi ya yi zama a gida. Fata dai Allah ya sa gwamnatin kasar ta gaggauta kawo mana magungunan kyauta domin kare al'umma daga barazanar wannan cuta. Amin.
To kafin mu ci gaba bari mu karanta wannan guda ɗayan sai mu ci gaba da cikin shirin
Maryam. Okay,
shi wannan Hafiz Sani Murabus Attajiri yace tabbas komai ya san shamuwa a watan bakwai ya zo, ko ta ganta ne ban kare ni wannan karin magana da yake so yayi ba, amma dai abin da yake nuna shine ya kamata a samu damar dorewar sanitation, wato inda za a turo sanitary inspectors, wato masu irin duba gari din wanda suke bi gari-gari suna duba yadda mutane ke tsaftace muhallinsu, da haka yake ganin za a samu maslaha ga wannan zazzabi da addaba al'umma. Inji Hafiz Murabus.
To lokaci yayi kafin mu je ga likita, sai mun ji ta bakin wasu bayan Allah da wannan zazzafin zazzabi ya fada cikin gidajensu. Nasiru Yakubu Birni Yaro gare ka.
To halin yanzu ina tare da wasu magidanta guda biyu wayanda za su bayyana mana sunayensu, sannan mu ci gaba da wannan bayani da zamu yi da su akan irin matsalolin da ake fuskanta na zazzabi, da kuma irin yadda zazzabin ya kasance ya zama kamar ruwan dare game duniya. Malami na farko, wani sunanka?
Sunana Kabir Shehu.
Sunana Hallar Usman.
To bari mu fara da Malam Kabir. Shin yaya irin wannan yawan zazzabi da ake fama da shi ya shafi ka da iyalinka da kuma makwabtanka?
To alhamdulillahi, wannan zazzabi dai ni kaina ma yanzu haka a cikin shi nake. Iyalai na ba wanda bai yi ba, wani ma ya yi mashi sau uku ma bayan an yi mai magani ya kadawo, a ƙara yin magani ya dawo. Saboda haka gaskiya yana damun mu sosai, ba wasa ba.
Malam Haliru, ya ne ne abin ya shafe ka da kai da iyalinka ko kuma da makwabta?
To gaskiya mu ya shafi makwota, kusan ma abin da muke kiran shi annoba, domin mun rasa makama. Kuma har yanzu mu ba a gaya mana ma ga yanda za mu yi mishi ba, don mu kauda shi a gidajenmu da sauran gidajen jama'a ma.
Kamar yaran ka guda nawa ne suka yi wannan zazzabi?
Yara na guda bakwai suka yi, kuma suna kai. Domin abin shine in an yi yau wannan ya samu sauki, zagayawa ma yake. In wannan ya yi wannan ya samu sauki, ya ƙara zagayowa, haka yake musu.
An ga zai ku taɓa ganin irin wannan lokaci da aka yi fama da irin zazzabi na haka?
Gaskiya ni dai a irin da rayuwana da na yi na tsawancin shekaru na, gaskiya ina ganin dai zazzabi, amma ban ga irin na bana ba gaskiya. Don wannan kamar yadda abokin magana na ya ce ya zama annoba.
To akwai wani bayani ne da masana harkan kiwon lafiya suka yi maku bisa yadda za a yi maganin irin wannan zazzabi ko kuwa?
Gaskiya jami'ai sun zo sun yi mana bayanai cewa a yi amfani da gidan sauro, a yi feshi da sauransu, amma gaskiya tun da mu yawancinmu talakawa ne, idan abun an kawo wannan gidan sauro din baya isa ya zagaye gidan kowa, sannan kuma wannan maganin feshin ba kowa yake iya saye ba, wannan irin maganin sauron da sauran su shi ma ba kowa yake iya saye ba, saboda haka za ga ciwon za a yi ne wa'ansu su iya yi wa'ansu ba za su iya yi ba, ka ciwo da yana nan.
Ma'alar matakan nan da wasu jami'an kiwon lafiya da likitoci suke bada bayani, kun gwada kun gani?
To gaskiya ko da mun gwada shi annoban nan, idan ma kai feshi a gidanka makocinka bai yi ba, to feshin nan yana lastin wani lokaci ne, bai wuce awa ɗaya zuwa biyu ba. Idan ya silale, to sauran da ke gidan makocinka dare na yi, in ka yi feshi da safe dare na yi, zai dawo gidanka sauran nan ya zo ci gaba da huddodin shi. To kaga ashe wannan mu dai ne in shawara za a nema, ko dake mun ma gaya ma jami'an kiwon lafiyan da suka zo, mu mun gaya musu feshin nan a yi mana lokacin da na Disamba ya yi. Domin shi ne ya soyo kayan feshi, ya soyo kemikal ɗin feshi, ya sa aka yi ta feshin nan ƙananan hukumomi 23. So idan har aka yi haka, to ina ganin za a samu sauƙin wannan abu. Kuma magungunan da aka ce a rinƙa saye, a rinƙa sha, maganin nan yanzu yanda komai ya tashi shi ma ya tashi. Maganin malaria da za ka je da 200 ya gama gidanka har ai wata ana sha. Yanzu wallahi maganin 5,000 ba zai maka wata ba a gidanka. To kaga ina za a zauna lafiya. Kaka ko dole ciwo ya ci har ma cin ran yake yanzu.
Amar kabar, shin kana ganin wannan zazzabi yana da dangantaka da irin matsalolin da ake fuskanta musamman na muhalli?
Gaskiya ne, saboda a gaskiya fi sabilillahi yanzu duka yawa na kai ake kokarin karewa a ƙasar nan. Saboda a gaskiya fi sabilillahi ba kowa ne yake da mara kwanciyar hankalin da zai tsaya ce wai zai tsaya ya gyara magudanar ruwan da ke kusa da gidajen ba. So haka shine zaka inda sauran suke samu kenan su hayayyafa har su zo su buwayi jama'a.
Akwai wani dauki da gwamnati ta kawo game da wannan al'amari ne mallam Haliru?
Gaskiya babu. Daukin da zamu ce an kawo shine mun ji kaman a radio kwanaki chairman na karamar hukumar Igabi da kuma shi gwamna shi kanshi ya bada umarnin cewa a sai magunguna don a rarraba mu asibitoci. To asibitocin nan ba ko ina suke ba, maganin nan kuma ko da an kai asibiti, irin adadin yawan jama'an da ke fama da zazzabin nan yafi karfin adadin wanda gwamnati za ta saya, ba zai kai mu adadin waɗannan mutane ba. Saboda haka wannan magani kusan zamu ce in zai yiwu gwamnati kusan duk wata ne a ce ta sayi shi zama revolving, kamar a ce in an saya yau ya kare a ƙara rubuta ko na facility su rubuta su ce to fa maganin da aka bamu na sati biyun nan ya kare a ƙara ƙaro mana. So kusan sai dai a sai magungunan nan a tara shi don ya biya bukatun jama'a. Mai girma gwamna ya bada umarni, amma umarnin da ya bada wasu sun bi wasu ba su bi ba. Kamar karamar hukumar Igabi mun ji a radio ya saya an rarraba, amma fa ba isa zai ba, inda yanda za a yi ya kamata a ce an dinga sayen shi ne har sai an ga karken ciwon nan.
Kai mama ka kana gani akwai wani dabara ko shawara da kuke ganin ya kamata a dauka domin cimma burin kawar da wannan zazzabi da yake da maluma?
To ni shawara na shine karaman hukuma dan ita ne take kusa da mu jama'a, ta yi amfani da duk kafafen da ya kamata ta jawo hankalin jama'a dan su tsaftace muhallinsu kuma a inganta rayuwar al'umma, domin sai mutum ya samu natsuwa ne zai ce zai share gidan shi a samu tsafta dai a gida da wajen gida. Saboda haka ni shawara na shine a samu a tabarayin ilimi da walwalan jama'a, a samu a jawo hankalin jama'a a ko ina lungu-lungu a fahimtar da mutane illan wannan ciwon sauro, ta nan ina ganin insha Allahu za a samu nasara.
Mana Haliru, akwai wani shawara da kake da shi?
Eh, to shawaran da abokin magana na ya faɗi shi ne kawai hanya mafi a'ala. Yanzu ka kamar arewacin jahohin nan da muke da su, na ji labari ko na magani a Kano kusan kowace ƙaramar hukuma tana da public address system, wanda irin wannan annoba in ya taso akan haɗu ne da information unit da ɓangaren kiwon lafiya, sai a tafi gari-gari gunduma-gunduma ana bi ana tare, sai a gaya ma sarki yau zamu zo garinka, sai a tara jama'a, sai a zo da wannan public address system da masana, sai su zauna su faɗakar da mutane a hanyoyin da ya kamata su tsaftace muhallinsu da yadda za su kiyaye kansu da sauransu, domin wani ma in ya zazzabin zai ce ai Hamisu ya yi kwanaki ya warke ba kai shi asibiti ba, kai ma yi haƙuri saboda abin ya yi yawa, kai yi haƙuri kai ma kila nan da rana an ta fito ta buge ka za ka warke. To a'a, abin da ake so shi ne mutane a sanar da su, a faɗakar da su da an ga wannan zazzabi ya zo, a kai mutum asibiti da kajin zazzabin, ba wai a jira ba, domin jiran shi ke kaiwa yaro ya tagayyara, ruwan jikin shi ya ƙasa, jinin jikin shi ya ƙasa, domin wannan ciwo tsotsa jini yake, tsotsa ruwan jinin ruwan jikin mutum yake, kuma ran da aka ce mutum bai da ruwa a jikin shi, jinin ma ba amfani zai ba.
Malama Marka, ba ka ganin ciwon su ma al'umma suna nasu gudunmawar da za su bayar musamman wajen gyara muhallinsu, ba sai gwamnatin ta zo ta ce musu ga abin da za su yi ba?
Eh, ta nan kamar yadda na ba da shawara ne, ai akwai ƙungiyoyin aikin gayya a ƙauyukanmu da lunguna na ƙananan hukumomi. Idan aka ba a sashin walwala da ilimi da wayar da kan jama'a na ƙaramin hukuma dama, in Allah da za ta janyo waɗannan ƙungiyoyin ta fahimtar da su don su ma su je su ci gaba da ayyukansu na ayyukan gayya, ta nan za a samu sauƙi insha Allah.
To Allah ya ba mu lafiya.
Amin. Allah ba mu lafiya.
To ina ga bari mu leka kuma shafin Twitter kafin mu je ga likita ko?
Insha Allah. To bari in fara?
Eh, fara.
Ga sakon @Sale Muhammad One yace yau da gobe zazzabin da ta'addabi jama'a baya rasa nasaba da sabbin abinci da jama'a suka yi ta ci kamar masara da sauransu domin yunwa.
To sai kuma @Aisha _ Yarima One tace @VOA Hausa yau da gobe da wannan zazzabin da ake ta fama wanda ya addabi jama'a babu shakka yana da nasaba da rashin tsaftar muhalli da abincinmu.
Sai kuma ga Said Abbas yace a nawa fahimta ina ganin canjin yanayi ne ya kawo haka, domin akwai muhallai da dama wanda ba su da cikakken tsafta tuntuni.
To sai @Baffa Haruna yace @VOA Hausa hakika rayuwa ba ta inganta sai da lafiya, ni ma dai sau biyu a jere zazzabin nan yana kwantar da ni a bana.
To Allah ba shi lafiya.
Amin. Allah kuma ba kowa lafiya. To aina ga lokaci yayi da zamu lallaba ga likitanmu ko? Kamar yadda muka ce Dr. Ado Zakari, daraktan sashin kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna, sannan likita ne kuma a asibitin Sawaba da ke Zaria, zamu tattauna tare da shi
game da yadda zamu inganta garkuwar jikinmu wajen yakar zazzabin da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya.
To lambar da masu sauraro za su lalibe mu ko da muna cikin tattaunawar dan yi masa tambaya ita ce alamar tarawa, sai a sa 1-202-205-6555 ita ce lambar da za a lalibe mu. To Maryam, ina ga likitan kamar yana ta tangarda ne ko yayi. Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum
salam. To yana nan.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina gajiya. Dakta, kana jin mu? Yawa. To masha Allah, ya ayyuka ya gida?
Alhamdulillah.
To madalla, to likita, da farko wannan zazzabi da ya addabi mutane, ya zaka alakanta mana shi gaman da maganar za a ce yana ana ta magani baya jin magani, akwai wani abu da zaka faɗa kafin mu je ga wannan, me zaka ce akan zazzabin da farko?
To na farko dai shi zazzabin malaria kamar yadda kowa ya sani ba ciwo bane wanda yake bako a gare mu. Kuma yana canjawa da yanayi. Mun sani cewa mu a likitanci cewa idan damuna ta zo saboda taruwar ruwa a wurare da dama a mahallanmu, yakan ba sauro dama inda zai zauna ya yi ƙwayaye ya hayayyafa, saboda haka akwai ƙaruwan cizon sauro da damuna. Kuma kowace shekara mukan samu yawan zazzabin malaria lokacin damuna. Wannan shekaran gaskiya abin da muka gani ya ba mu mamaki, saboda yanayin zazzabin sai zanto ya wuce kima yadda mu muke tunani a lokacin. Har ma muka fara tunani muka ce shin zazzabin malaria ne muke fama da shi ko dai wani ciwo ne na daban. Dalilin haka ma shine muka je a matsayina na director na public health. Muka tashi muka je nan asibitin Dutse na Kaduna. Muka ce to duk wani wanda za a yi mishi duk wanda ya zo da zazzabi a yi kokari a yi gwajin jinin shi domin mu tabbatar shin malaria ne ko wani abu ne daban. Daga baya dai da muka duba sakamakon gwaje-gwajen da aka yi sai muka gane cewa eh haka ne malaria ne tun da kusan 90% waɗanda aka gwada jinin na za a ga malaria ne. Abubuwan da nake ga za mu iya danganta su ga wannan halin da muke ciki shi ne na farko dai yanayin yadda muke tafi da harkokinmu na yau da kullum. Kamar yadda wani yake magana ai muna yawan fada muna da wani tsari wato muna kiran shi malaria control program wanda akwai na kasa baki ɗaya akwai kuma na jiha baki ɗaya. Kuma lokaci-lokaci mukan sanar a kafafen watsa labarai cewa mutane su rinka kokari suna tabbatar da tsaftan muhallansu, tabbatar cewa sun ba ruwa dama yadda zai gangare domin shi zazzabin malaria muddin aka ruwa zai taru a cikin gida ko a kewayen gida babu shakka sauro ko su zo in ko sauro ko ya zo ko za a samu zazzabin malaria.
To amma kamar ta abincin da muke ci fa
ina zuwa ai saboda haka haƙƙi ne na jama'a su tabbatar cewa sun ba da magudanin ruwa sun gyara magudanin ruwan da ke gidajensu da muhallansu domin tabbatar cewa ruwa bai taru ba. Hatta irin gwangwanin da ake jefarwa da kwalaje da fasassun tukwane a jiji su ma in har ruwa zai taru a wuri babu shakka sauro zai je wurin ya hayayyafa kuma za a samu ƙarin zazzabin cizon sauro. To anan kaga tsaftar muhalli yana da muhimmanci matuƙa. To kuma abin da muka lura da shi shine su ma jama'a suna da nasu laifin saboda sai ga kawai an ɗebo shara sai ma an ga ruwa ya taho an ga hadari da alamar ruwa kawai sai mutane su dinga ɗebo shara suna jibgewa akan hanyar ruwa.
Ruwa ya wuce da ita.
To kaga ta nan ma suna hana ruwan wucewa suna sa ainihin ruwan ya taru kuma suna sa sauran ya hayayyafa kuma suna taimakawa wajen yaɗa zazzabin. Ɗaya kenan. Na biyu kuma kamar yadda muka sani akwai abin da mun gani da aka da dama yadda ake shigo da magunguna musamman ma na zazzabin malaria waɗanda wasu za a ga wato ba masu ingancin gani. Misali musamman ma mu a bincike da dama za a ga mutane in aka samu zazzabi irin na malaria maimakon a je asibiti da farko sai ga an biyo gani chemist daga nan kuma kafin yawancin cikin jikin suna kusa da jama'a ba kowannan suke da ingantattun magunguna ba. To in aka zo aka ba mutum ya sha sai ga ya sha amma babu wani alama
na magani
na sauki tare da shi.
To likita
wannan ita kuma ita zazzabin malaria wato wani ciwo ne wanda ko danya aka danyi jinkiri sunan da nan za ta zuke jinin mutum inda ita kwayan zazzabin ba su ke kwayan hanji ta rugurguza shi
shi sa ke cewa a kara jini kenan.
Wannan ta jinkirin da ake samu kafin a je asibiti inda yawancin za a ga sun ɗan je wasu wurare
lokacin
da suka zo asibiti a ɗan makara sai ga in yaro ne ma da yake ya fi tsananin yara sai ga yaran suna firge-firge wani kuma zai zo ma ba shi da isasshen jini.
To ga Maryam za ta yi tambaye ka.
Na yi magana a kan yanayin yadda muke lura da muhallinmu. Na biyu kuma irin magungunan da muke amfani da shi wani lokaci ba su da abin nan. Ba su da inganci. To na uku shi ne ina so na ji maganganun da wasu jama'a suka yi. Ina so in sanar da su cewa tuntuni muna da malaria control program a kowane jiha na kasar nan ina jin ya fi fiye da shekara 15. Kuma kamar yadda kila ku 'yan jaridu kuka sani shi ne a kokari na kai ga muradin karni malaria yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka bada hankali a kai domin a tabbatar da cewa an murkushe shi yadda ba zai zanto yana da wani tasiri ga jama'a wajen kawo cuta.
To likita, ina da tambaya.
Saboda lokaci likita
za mu
saboda lokacinmu muke son mu dan takaita mu samu bayani.
Muna samun magunguna daga wurare da dama. Misali kaga akwai Global Fund inda suna ba mu magunguna akai-akai da gidajen sauro da sauransu. Kuma akwai wasu kungiyoyi da suke dan tallafa mana kamar su UNICEF su samar da sauransu. Sannan kuma mu a jiha muna da hanyoyin da muke sayan magunguna ta fannin free maternal and child health, wato wani tsari na ba da magani ga mata masu cizon yara ƙan ƙasar da shekara 5 da kuma wani tsarinmu na yaƙi da zazzaɓin malaria. To kaga muna da magunguna da dama.
Haka ne.
Kuma muna raba waɗannan magungunan kusan duk wata uku a kowane local government a nan Kaduna dai ni dai na sani saboda Kaduna tana ɗaya daga cikin sub-recipient na Global Fund. Muna raba magungunan duk wata uku kuma a kowane local government mun zaɓi asibitoci guda 17 wanda ake raba.
Yawa da Dr. Ado ɗan yi haƙuri bari ka ji abinda muke magana shine kaga lokacin zai iya ƙare mana kuma ba mu samu abinda ya kamata mutane su ji ba. Yawa abinda muke son mu tambaya shine alaƙar abincin da muke ci wurin tsaftacewa da ƙarin kamar yadda kace garkuwar jikinmu yadda za ta yi ƙarfi ta samu ta yaƙi wannan magunguna.
Don kuma hadda ka san yadda ake ta kiran wannan malaria sac shi ana kamuwa mutum ne ko kuma
musamman kamuwarta.
Wato abin da ke faruwa abinci yana da muhimmanci matuƙa wajen kare mutum daga ɗaukan cututtuka dama ba sai lalle ma zazzaɓin malaria ba saboda abinci da shi ake amfani da shi a gina ainihin garkuwan jikin ma da ke jikin jama'a. Kuma a halin da ake ciki gaskiya samun abinci mai gina jiki gaskiya ɗan yi ƙaranci musamman ma ga mutanenmu marasa ƙarfi. To yana ɗaya daga cikin abin da ke sa shi zazzaɓin malaria ya zanto ya yi tsanani ga babba. Bisa ga abin da muka saba gani yau da kullum a aikinmu na likita, shi sannan da zazzaɓin malaria an fi samun da yara ne yan
yau. Wato ga mun samu mai waya likita, za mu dan tsaye da kai mun samu waya da wani zai maka tambaya.
Hello,
assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Yawwa, da wa muke magana?
Kuna magana ne da Iliya daga Port Harcourt.
To Iliya, muna jinka daga Port Harcourt, ba yi tambayar ka ga likita, yana jinka.
Tambayar da zan yi wa likita shine hello,
yana jinka, yana ji, yi tambayar ka kawai.
Ina jinka.
Ya kasance na to ya mun rasa shi a layin likita, kana iya cigaba da bayaninka.
Kamar yadda nake faɗa, na ce shi tsanantan zazzaɓin malaria an fi samun shi ga yara 'yan ƙasa da shekara 5. To amma a wannan matsalan da muka samu za a ga babba wanda saboda mu a sanin mu a likitance saboda ya sha yin zazzaɓin malaria yana da ɗan wani ɗan garkuwa na musamman shi ya abin nan. To amma sai ga babba ma ya zo da irin waɗannan alamu na yadda muke gani ga yara. Kaga wannan ya nuna cewa watakila wajen rashin samun isasshen abinci mai gina jiki da ba da garkuwan jiki abin kuma yanzu shi ma ya fara tsananta ga manya.
Ga manya
na abubuwan sun faru.
To muna godiya sosai likita, amma a ƙarshe
zazzaɓin malaria ai ciwo ne wanda ake yaɗa shi, sauro ke yaɗa shi.
Mutum bai bawa mutum.
Idan mutum da ya samu zazzaɓin malaria a family a iyali guda, to kusan kowa sai ya samu. Saboda sauran zai ciji wannan ya tashi, ciji wannan ya tashi, ciji wannan. Shine za a ga wannan ya warke, wannan ya kama, wannan ya warke, ya kusan the whole family kowa ya samu, wannan ba bakon abu bane yana faruwa.
To mun gode sosai likita saboda lokaci ya tafi. Sai dai inda lokaci wani lokaci zamu sake lalubar ka insha Allah. Mun gode kwarai da ka samu magana da mu. To Maryam sai in ce haka nan dole zamu haƙura
sai. Mun zakata yanzu kenan. Ba mu da lokaci kenan mu kira ma duba Facebook live. To masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mata shafukan mu na Facebook da Twitter ta lalubar sunan mu a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafin mu na voahausa.com dan jin shirye-shiryen da yau da gobe da suka gabata.
Haka yake to a madadin ita
Maryam Bashir Bugaji
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarni da injiniyan mu ne Nick ni Usman Ahmad Kabara a cikin shirin yau da gobe nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu za mu saki jiyewa.
Yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta